أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإباب المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS ko IKS Islam Kitabu wa Sunna ala fahmi salafi salih, muna muku gaisuwa ta addinin musulunci gidan TV da yake a nan wato Niyami a jamhuriyar Nijar. Kamar yadda ‘yan uwa suka sani, wato wannan shine wato darasi mai taken haɗa nasoshi, ko yadda ake haɗa nasoshi, ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna. Wannan shine darasinmu na 194. Muna tafiya ne tare da tattafai guda biyu. Littafi na farko, littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na al-Sheikh al-Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin. Littafi na biyu, littafin as'ilatul Qur'ani al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi. Muna cikin wato suratul Ankabut, za mu tashi ne insha Allah ta'ala a cikin littafin wato as'ilatul Qur'ani al-Majid na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin, a mas'ala ta 829. Malin yace, to fa in qila, idan aka ce kaifa ja'al mumayyizu awwalan bi lafdhi sana, ya akai aka samu lafazin al-mumayyiz, yani ce al-mumayyiz abinda ke bambantawa, kuma lokacin al-mumayyiz a larabci ana nufin yaro wanda bai balaga ba amma yana iya bambantawa, koko al-mumayyiz mutumin da yake babban mutum ne yana iya bambantawa tsakanin abubuwa wanda suke masu amfani wanda ba su da amfani. To amma nan al-mumayyiz ana nufin at-tamyiz kenan, an gane koko a ce al-mumayyiz. Al-mumayyiz dai shine al-mumayyiz lafazin da ya fassara abinda ake son a ce. Ina fata an fahimce ni. To awwalan yazo bi lafdhi sana, da lafazi na sana shekara kenan, wa thani anabi bi lafdhi al-am, sai yazo da lafazi na am. Inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 am, kaga alf sanatin shekara dubu, illa 50 am banda shekara 50. To ya akai haka, yace qulna, za mu ce li anna takrar al-lafdhi al-wahidi, domin maimaita lafazi iri daya mushtanabun, abin nisanta ne fi madhhabil fusaha'i, a madhhaba ta malaman fasaha ƙwarewar zance, wal bulgha'i da kuma malaman balaga ƙwarewa cikin wato magana kenan. Illa an yakuna li gharadin, sai in ya zamanto da wata manufa ne an ka maimaita shi, li gharadi tafkhimin, don saboda a kamba ma abin a nuna ba karamin abu bane. Alhaqqa malhaqqa wama adraka malhaqqa, to kaga nan wato don tafkhimin ne, kamba mawa, aw tahwilin ko tsoratarwa, aw tanwihin ko ko tanwihi, wato ba da ta'un da nunun da wawun da ya'un da haba, ba tanwihi ma'anu nuna daraja abu da girma ba shi, aw nahwi dhalika, ko abin da ya kama da haka. Kina nan malam ya tafi cewa abin da yasa Allah ya caccanza, saboda ana son at-tafannun fil uslubi wal qawli wal alfaz, an gari ko ana son a caccanza lafuzza da kalmomi da uslubi wajen magana, yana sawa ba a saurin wato gajiya da shi. Shi yasa Imam Hariri yake cewa wama qasadtu bil ihmad fihi illa li tanshi'i qari'ihi, wannan littafin ban yi nufin ba in caccanza salo na magana da uslubi da kuma maudu'i, dan saboda sai don in sanya nishadi ga waɗanda wato suke karatun sa. Shi littafi na mukama kenan, ashe caccanzawa yana da amfani. To wannan shi ne abin da malam ya kawo. Amma idan muka duba waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa akwai bambanci tsakanin al-lafz wa sana, ta fuskoki ma daban-daban. Yan an ka ce sana, ana nufin shekarar da akwai tsanani a cikinta, wato shi ne asali a larabci. Yan an ce am kuma, wato shekara wadda akwai wato gamewa, akwai sauki a cikinta. Shi yasa nan ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin, annabi Nuhu ya zama cikin su shekara dubu, an gane ko, domin nan waɗannan shekarun cikin wahala ya yi su, illa 50 aman banda shekara 50, waɗannan shekara 50 su ne ya yi cikin sauki. Kina waɗancan na da'awa ba a samu waɗanda suka yi imani ba, a halakar da su ba, kaga an samu matsala. Shi yasa Allah ya ce wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin, mun riki mutanen fir'auna bis-sinin, da shekaru, kaga an gane wato kidan nan akwai wahala cikin su. Shi yasa kuma a cikin suratu Yusuf yake cewa tazra'una sab'a sinina da'aban, za ku yi noma shekaru bakwai sinina, fama hasattum fatharuhu fi sumbulihi, abinda kuka girba ku bar shi a cikin wato zangarkunsa, kaga wannan yana nuna ilimi na wato tattalin abinci kenan, ba wai ƴan gidan gona ne suka fara shi ba, ashe akwai abinci, a bar abinci cikin wato wannan zangar ne ya tashi ba ya lalacewa. فما حصلتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد sannan kuma shekaru bakwai za su zo masu tsananin su ma wadancan me yasa aka ce musu an yi abinci masu tsanani saboda abincin su ba za a ci shi ba yadda ake bukata kawai ce to ai an yi abinci a'a ba za a ci ba yadda za a bukace shi a'a ana tattalin shi na ana shiri shi yasa su ma shekaru ne masu tsanani saboda akwai taka tsantsan sai yace sun bai ati min ba'da zalika sab'un shidadun sannan shekaru bakwai za su zo masu tsanani ya kunna ma qaddamtum lahunna za su ci abinda kuka wato ajiye musu illa qalilan mimma ta'kuluna farku sai dan kadan daga ci abincin da za ku ci kenan qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasattum ko da'aban wasu qurra sun yi ma alhamza fataha wasu yi mata sukuni fama hasattum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna mimma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun sai dan kadan wanda za ku ajiye shine tuhsinun an gane ko yace to thumma ya'ti min ba'di dhalika amun sannan wata shekara ta so kaga wadancan bakwai na farko da za a ci kadan ayi taka tsantsan da bakwai na biyu wadanda yunwa za ta zo sai ya kira su sinini sinin amma daga ba sai ya ce bai ce thumma ya'ti min ba'di dhalika sanatun ba sai ya ce thumma ya'ti min ba'di dhalika amun shekara mai sauki za ta zo to wadansu da wannan suka bambanta suka ce in an ka ce wato am da sana akwai bambanci sannan kuma wadansu sun tafi cewa banda ma wannan wato shi in an ka kira wato al'am da kuma as-sana wani lokacin ana hankaltawa ma wato watanni da karewar shekara wato an ka ce al'amu kamar yadda suke cewa shine cewa am yana iya zamantowa daga wata wanda anka fara lissafi zuwa watan da aka fara lissafi kina yanzu in anka ce watan shida in anka ce am sai watan shida ya gewaye wani wata shekara shine am amma anka ce sana a'a daga wata na 1 zuwa wata na 12 kenan idan aka haifi mutun yanzu misali a wata na 11 shikenan sai wata na 12 ya shigo ya kare to in sana ne ko wannan sana ta riga ta wuce an riga an kare wannan sana amma kuma wata 1 ne ya a cikin wannan shekarar amma an ka ce a'a sai wancan wata na 11 ya dawo na wancan shekara shine an matsayin a ta wannan kuma malamai suka bambanta su mai so yana iya duba cikin littafin tafsiri da littafin lugha akwai at-tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif mujalladi na 4 ya kawo bayani a karkashin wato na cewa wata 12 bambanci tsakanin al'amu wa sana dalibin ilimi zai iya komawa a can ya dube shi to wannan shi ne abinda zamu iya karawa sannan kuma a karshe kafin mu je gaba a mas'alar mu ta gaba akwai mas'ala ta ijazi na alqur'ani da malamai suka fitar shine cewa wato iri da ake kira iri idan ya shekara 15 to idan ba a yi amfani da shi ba zai lalace suka ce kuma wannan ijazin qur'ani ya fitar da shi ta fuskar istinbati dilalatul ishara annabi yusuf yace za su yi noma shekara 7 in sun kai noma shekara 7 su ajiye shi sannan kuma shekara 7 za su zo masu tsanani ko da an samu abinci kadan ne za a yi yunwa kaji shekara 7 ga 7 wato 14 kenan sannan wata shekara sun mai atimi da ba'da zalika amun shekara ta zo 15 suka ce duk irin da aka aje ya wuce shekara 15 ba a yi amfani da shi ba to zai lalace dalili kuma gashi nan ya zo a cikin wato suratu yusuf mai so ya diba cikin bahatina wato al-ijaz al-ilmi fi al-qur'ani wa sunna na wato hay'atu al-ijaz al-ilmi ta rabitatu al-alam al-islami majalisar malamai da take duniya sun kawo wannan bayani kuma mu ce dole sai ka karba ba wannan bayani ne da aka yi kana iya bincike ka gani in baka da dalilan su ba sai ka kawo wadanda suka tunkudi nasu to wannan shiri ne abinda zamu ce sai mu je mas'alar mu wato ta gaba kenan mas'alar da zamu je gaba ta gaba ita ce mas'ala ta 830 kenan ciccip a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan anka ci kaifa nakkara rizqa ya aka ya kawo arziki a matsayin nakira babu alif wal lam thumma arrafahu sannan ya kawo shi da alif wal lam kenan mai da shi ma'rifa fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda Ibrahim yake magana da mutane sai yake cewa innal ladhina ta'buduna min dunillah lalle wadanda kuke bauta ma wadanda ba Allah ba la yamlikuna lakum rizqan ba sa muku amfanin wani arziki ba su mallaka muku wato wani arziki ba fabtagu inda Allahi rizqa kuni mi arziki a wajen Allah to kaga can sai yace rizqan nan kuma wajen Allah sai yace ar-rizqa to menene balagatu ta'rif wa tankir kenan yace qulna zamu ci li'annahu domin shi arada annahum la yastati'una abinda annabi Ibrahim yake nufi su allolin nasu ba za su iya ba an yarzuqukum su arzitaku kenan lokacin da shi annabi Ibrahim yake magana da su shay'an da wani abu min da rizqi na arziki kowanne iri kenan fabtagu inda Allahi rizqa kullahu kuni mi dukkan arziki a wajen Allah فانه هو الرزاق كوكو الرازق شيني مي ارزتاوا وحده شي كدي لا يرزق غيره با وننتا وند يكي ارزتاوا كينن كوونه ايرين ارزقي با زاسو واتو النكره في سياق النفي تفيد العموم لا يملكون لكم رزقا كوونه ايرين ارزقي با زاسو يمكو واتو امفانين شي با زاسو سامن مكو شي با تو ارزقين نان وند اكي نيما وند ان سان شي تو فبتغو عند الله رزقكم نيمي شي وجه الله ونن شيني حكمه دتسا انكاي التنكير والتعريف كما يدا واتو مالمسكي كاوا mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 831. Malam yace fa in qila idan anka ce kaifa admara ismuhu ta'ala, ya an kai Allah, wani sai ce admara ismuhu, wannan kuskure na hamzatu waslin ne, in za a hada ba a ce admara ismuhu, sai a ce admara ismuhu ta'ala, ya akai Allah ya boye sunan sa fi qaulihi azza wa jalla a cikin fadar sa, wato azza mabuwayi wa jalla kuma ya daukaka, qul siru fil ardi, kina inda annabi ibrahim yace qul siru fil ardi, kace ku yi tafiya a bayan kasa, fanzuru kaifa bada al khalq, ku dibi yadda Allah ya fara halitta, an gane ko, thumma azharahu, sannan kuma sai ya bayyana fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah, thumma Allahu yunshi'u nash'atal akhirah, sannan kuma Allah shine zai tayar da ku tayarwa ta karshe. Malam yace to wa kana al qiyasu, abinda a qiyasi kaifa bada Allahu al khalqa, wurin na farko ne kamata a kawo suna Allah a ce qul siru fanzuru kaifa bada Allahu al khalq, ku yi tafiya a bayan kasa ku ga yadda Allah ya fara halitta, sannan a ce thumma yunshi'u nash'atal akhirah, sannan Allah yayi tayar zai tayar da ku kenan tayarwa ta karshe. To me yasa sai anka saba ma wannan uslubin, kaga wani zai yin tambaya akan wannan. Malam yace amsa zamu ce qulna, zamu ce inna ma adala, abinda yasa ya karkace ila dhikri ila dhikri ila ma dhikira, zuwa ga abinda anka ambata kenan wajen na farko ba aka suna Allah ba, na biyu ne aka suna Allah li ta'kidil ikhbari, dan a karfafa ba da labari anil i'adati, akan al i'ada shine wato dawo da su, mayar da su halitta su, saki halitta su, allati kanat hiya al munkara, ita ce abin musu indahum a wajen su, bil ifsahi, to anan sai aka fitar da bayani, aka nan ba fasaha ake nufi ba, aka bayyana karara bismihi ta'ala, aka bayyana sunan Allah subhanahu wa ta'ala, fi dhikriha a cikin ambatunta kinan wajen tayarwa kin, waja'alahu, sannan kuma ya sanya shi mubtada'an li ziyadati al ihtimami, kuma ya fara da sunan Allah shine mubtada'an kinan balagatu taqdim wa ta'khir, kuma tun da yace thumma Allahu yunshi'u nash'ata al-akhirah, mana kun yace thumma yunshi'u Allahu nash'ata al-akhirah, shine yace to waja'alahu, sai sanya sunan Allah mubtada'an, nan ba mubtada ba irin wance, a'a ma'ana ya fara magana da shi, an gane ko da zaman to mubtada anahu ko bai zaman to mubtada ba, ba shine ake nufi ba, domin nuna mubtada ne anahu, amma da yana nufin mubtada wanda anka fara magana da shi a cikin bayani, li ziyadati lihtimami, dan ya nuna karin muhimmanci ko himmantuwa, bi sha'aniha, da abin da ya shafi wato tayarwa wanda suke musunta, domin wajen halitta ba sa yin musun Allah subhanahu wataala shi halice su, shi sanan ba sai ya kawo wato halitta ba, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun, kuma wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah, to wannan shi ne abin da wato malam ya kawo a karkashin wato wannan mas'ala. To amma kafin mu je gaba akwai irin abubuwan da muke karawa a wani lokaci, anan inda yace qul siru قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. أن قال لكم إذا مكدوبا واتو إندي يتي واتو ليتي ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أكو إقراء ثم الله ينشئ أن واتو النشاءة الآخرة كنا النشاءة الآخرة مكدوبا ابن كثير المكي القارئ كنا da kuma Abu Amr ibn al-Ala al-Basri sun karanta nasha'at al-akhirah, to da nasha'a da nasha'a duka wato ma'anarsu wato daya, wannan shine abu na farko wanda ya kamata mu ƙara a ƙarƙashin wannan. Abu na biyu kuma nan da yace qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al-khalq, su duba su gani yadda Allah ya fara halitta, nan ba ana nufin ba su dubi yadda Allah ya fara halitta, don babu sunan lokacin da Allah ya fara halitta, Allah yace ma ashhadu khalaqa as-samawati wal ard wa la khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidha al-mudhillina adada, ba ashirin da subutu kuma dambi, Allah yace su dibi yadda Allah ya fara halitta, nan ana nufin kamar su dibi makoman waɗanda suka gabace su, yaya ne waɗanda sun gabace su kuma yaya karkon su ya kasance, shine abin da ake nufi. Ko kuma nan fanzuru kaifa bada al-khalq, mutanen zamani a yanzu da suke da na'urori suna iya kallon yadda digon maniyyi ake sarrafa shi cikin mahaifa a irin yadda yake zamantowa, yana iya dauka wannan sai zamanto nazara bil qalbi wa bil aini a zamanin da anka samu na'urori, amma su wannan lokacin da babu na'urori ba za su ga lokacin da Allah yake fara halitta ba, ko cikin ciki ne, ko kuma waɗancan mutanen da Allah halitta na farko ai har sun riga sun kare, yaya ne suka rayu, ya makoman su, ya kaburburan su, ya kasusuwan su, shine abin da ake son a ce, ya kamata mu fahimci wannan. Sannan da yace thumma Allahu yunshi'u nash'ata al-akhirah, Allah zai tayar da su tayarwa wato ta ƙarshe, nan wanda daga gare ta babu wani abu sai dai in aljanna ko wuta, kuma babu mutuwa. To nan kuma sai mu gane cewa ashe da aka kawo al-akhirah malamai suna kaddara al-akhirah wani lokaci in ana zancin lahira sai a ce na ƙarshe to shi yasa malamai suke cewa duk abin da ka kaddara in ya dace da ma'anar al-Qur'ani ba za a kama ka ba Allah subhanahu wata'ala da ya fara a cikin suratul baqara kasifofin masu tsoron Allah kuma masu rabauta sai ya ce wato walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun wasu malamai suka ce nan bil akhirati ana nufin ad-dar kenan wato aiwa bid-dar al-akhirati duk da yake ad-dar mu'annas ne majazi domin nan ba wato shi bai da ta'un ba a ce addaratu ba kenan wa bid-daril akhirati wato duk da cewa suna cewa addara suna nufin wani dan kauye ko wani abin nan ba dole ba sai gida amma dai addara gida muannas ne majazi kamar yadda al-harbu shi ma muannas ne majazi hatta tada al-harbu awzaraha bai ce hatta yada al-harbu awzarahu ba to sai nan sai aka ce wa bid-daril akhirati don ya ce tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada qul in kanat lakum ad-darul akhiratu wasu kace a'a wa bil akhirati kenan wa bid-daril akhirati hum yuqinu wasu kace a'a za a kaddara an-nash'a ni wa bin nash'ati al-akhirati hum yuqinu don Allah ce thumma Allahu yunshi'u an-nash'ata al-akhirah wasu kace a'a za a kaddara al-hayati ni wa bil hayati al-akhirati hum yuqinuna duk dai abinda ka kaddara in dai bai saba ma'ana al-Qur'ani ba yayi shi yasa kaddara sifa ana za ku ganin farkon surorin al-Qur'ani ana samun sabanin tafsiri saboda sifa ce abin kansu farkon wadan surori to kenan kuma mi ake nufi sifa ce ta mudakkar ko ta muannas wasafati saffa wasu ce mala'iku wasu ce wadanda sun kai sahu wajen jihadi to ai mutane suna sahu wajen jihadi mala'iku suna sahu ka gani duka fazzajirati zajira su ce kaza 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 misali wadhariyati darwa kaga an samu sabani irin wannan wannaziati a samu sabani saboda sifa ce sifa kuma ana iya kaddara mata abubuwa da dama sai dai adibi abin da ya dace in kuma duka za su iya shiga sai a zabi wanda ake ganin yafi zuwa wato da gaugawa a cikin fahimta koko a wajen dalilai والله تعالى اعلم to wannan shiri abin da zan iya cewa sai mu je mas'ala ta gaba wato mas'ala ta gaba sai mas'ala wato kenan ta 108 kenan da 32 mallan yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wa atainahu ajrahu fid dunya annabi ibrahim na ana magana mun bashi ladashi a nan duniya suratul ankabut aya ta 27 fi ma'radil madhi kuma ana cikin uslubi ne na yabo shine ma'rad uslubi na yabo au fi ma'rad al-imtinani alayhi koko ana cikin uslubi ko salo na wato wato na nuna ni'ima akan sa wa ajrud dunya ita ko ladar duniya kuma Allah yana nuna ni'imar da yake akan sa wa shine al-imtinanu alayhi wa ajrud dunya ladar duniya fanin abu ne mai karewa alfani ne anka ce fanin babu alif wal lam an gane ko kenan sai zamanto za a kaddara dhamma akan ya'un wato al-mahdhufa munqati'un abun ya shila na wato ladar duniya fanin mai karewa ne munqati'un mai yankewa ne bi khilafi ajri al-akhirati sabanin kuma lada ta lahira fa innahu an-na'imul muqim shi ita ce ni'ima al-muqimu dawwaman ma al-baqi wanda ta tabbata mai wanzuwa kenan fa kana al-aula bi-dhikri kenan wanda ya fi cancanta a ambace shi an gane ko kenan sai zamanto shine fa kana al-aula kenan abin da ya ambato bi-dhikri a ambace shi shine an bashi ladan lahira ba ta duniya ba musamman kuma ana magana ne kan annabin Allah kuma annaban Allah duniya ba ta sha musu kai ba yace to qulna zamu ce al-muradu bihi abinda ake nufi wa atainahu ajrahu fid dunya mun bashi ladan shi a duniya madmuman ila ajrihi fil akhirah kuma mun kara mishi wato mun taro mishi kenan damma kenan an hada mishi da ladan shi ila ajrihi zuwa ga ladan shi fil akhirati lahira min gairi an yunqasa ba tare da an rage ba an tauye min ajri al-akhirati na ranar lahira shay'an wani abu dan Allah ya baka duniya kuma ya baka lahira babu matsala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa inna lana lal akhirata wal ula shikenan amli lil insani ma tamanna falillahi al akhiratu wal ula duniya da lahira na Allah ne dan Allah ya baka duniya qulul wa tayaba annabi sulaiman mulki a duniya kuma ya bashi aljanna samun mulkin sa ba shike nuna cewa ba zai samu lahira ba misali na bayar مالك يجي تو قال ابن جرير الطبري يجي شيخ المفسرين مي واتو تفسيرين رأيك كلا تفسير الطبري جامع البيان كنا سونا تفسيرين عن تأويل آية القرآن وإليه الإشارة تو قولنا أنك إشارة بقوله تعالى فضل الله سبحانه وتعالى وإنه في الآخرة لمن الصالحين شيء لاهرا نرجتين الصالحين نجري كنا ونا ينالون تيواء لاهرا ما بي أسارة تبا دنيا سامو دنيا تندي يا بي الله يعني له في الآخرة شيء النبي إبراهيم yana da alahira jazaa'us salihina sakamako na mutane nagari wafiyan kuma za a cika mai shi kabilan kuma yana cikakke wa ajruhu fid dunya la dace ta duniya kila wadan sun kace huwa sana'ul hasan shine ambato nagari minan nasi ga mutane za a yabe shi dama ya roki Allah ya ce waja alli lisana sidqin fil akhirin ka sanya mini halshe nagari ga mutane za a ambace ni a ce mutun ne mai gaskiya kuma Allah ya bashi wannan don ya ce waja anna lahum lisana sidqin aliyya da shi da ma bayansa duka Allah ya basu wannan waɗanda suka bi Allah kenan daga cikin zurriyarsa yace to walmahabbati min ahli al-adyani, kuma ka sanya mini kauna, an gane ko, daga mutanen da suke addinai. Shi yasa Yahudawa su ce Annabi Ibrahim nasu ne, Kiristoci su ce Annabi Ibrahim nasu ne, sannan kuma mushrikan Laraba su ce Annabi Ibrahim nasu ne. Allah ya ce ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniya walakin kana halifan muslima wa ma kana minal mushrikin. Kinan wannan duk tana daga cikin ladar da yake nima a nan duniya, kinan wanda anka bashi a nan duniya. Waqila wadan sun kace hiya albarakatu albarka allati barakallahu fihi wadda Allah ya yi a cikin sa wa fi dhurriyyati a cikin dhurriyyarsa, wannan yafi fitowa a fili duk da yake babu cin karo. Allah ya bashi albarka, ya ba dhurriyyarsa albarka, ya sanya ma ayyukansa albarka, kuma ya bashi ambato nagari a wajen mutane, wato nagari. Kiran wannan shine wato wa atainahu ajrahu fid dunya. To wannan yake nuna maka cewa ashe Allah yana iya baka duniya in ka bi Allah, kuma ya taimake ka ya baka duniya, ya ba dhurriyyarka, kuma ya baku lahira, domin ba abin da zai tauye wato arzikin Allah subhanahu wataala da falalarsa da albarkarsa. Sannan in ka kibin Allah, sai Allah ya hana maka duniya ka sha wahala. Shi yasa wanda suke tunanin cewa sai an je lahira Allah zai azabtar da su, tunda nan duniya Allah ya halakar da Adawa, ya halakar da Samudawa, ya halakar da mutanen Annabi Lut, ya halakar da Fir'auna, ya halakar da kafirai da dama. Tunda nan duniya Allah ya azabtar da kai kafin ma ya kashe ka, yana iya kama ka da matsaloli. Fir'auna an kama shi da matsaloli a nan duniya. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinin wa naqsin min athamarati la'allahum yadhakkarun. Sannan Allah ya faɗi an jarabe su da abubuwa daban-daban. Fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafari'a wad dama ayati mufassalat. Da haka ko ka bi Allah ko ga bi Allah, ba Allah zai iya kama ka. Yanzu gashi nan muna rayuwa a zamanin da muke a yanzu, gashi kasashen Turawa ba su bi Allah ba, amma yanzu yaki ya tashi tsakanin Ukraine da Russia, kuma America tana taimakawa, tattalin arzikin su ya shiga matsala, Turai tana taimakawa sun shiga matsala, suna hal wato halbin junan su da munanan makamai, kuma ba musulmai bane, kuma gashi nan suna cikin matsala. Kenan dan ka bi ka kafirce mu Allah, ba shikenan ba za ga wahala a duniya ba. Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi kabad, an halicci dan adam a nan duniya akwai wahala tare da shi, kuma dole sai ya wahala kowaye shi. Da haka ƙara ma ka bi Allah ka sha wahala ta bin Allah, da ka sha wahala ta banza ko ta bin shedan. Wannan ya kamata mutane su fahimce shi. To yanzu kafin mu je mas'alar mu ta gaba, wato zamu dan ƙara da wani abu, wato shine ko in ce abubuwa guda biyu. Na farko nan wajen mai har da alqur'ani, na an ce wa atainahu ajrahu fid dunya, mun bashi ladar shi a duniya. A cikin suratul nahl sai Allah ya ce wa atainahu fid dunya hasana, ana magana Annabi Ibrahim, mun bashi a duniya hasana mai kyau. Kaga sai zaman to nan atainahu a cikin suratul ankabuti, atainahu a cikin suratul nahl, fid dunya hasana a cikin suratu wato an-nahl, ajrahu fid dunya a cikin wato suratu al-ankabuti, kuma yana nuna maka an ce an bashi mai kyau a duniya, kina an bashi kyakkyawan sakamako. Duk dake can hasana wato muannas ne nan, ko ajru shi ko muzakkar ne, kina ana an bashi sakamako mai kyau zamu iya cewa. To wannan kinan. Sannan kuma a cikin suratul baqara sai anka ce walaqad istafainahu fid dunya, mun zabe shi a nan duniya, ya nuna kuma can zababbe na. Kinan kaga akwai bambanci, atainahu atainahu ankabut, istafainahu a cikin suratul baqara, sannan walaqad istafainahu fid dunya, nan kuma a cikin suratul ankabuti wa atainahu ajrahu fid dunya, cikin suratul nahl wa atainahu fid dunya hasana. To wannan duka ya nuna dai Allah ya bashi mai kyau, kuma Allah ya zabe shi a nan duniya. Sannan wa innahu fil akhirati lamina salihin, na a cikin suratul ankabuti an ce wa innahu fil akhirati lamina salihin, sannan kuma a cikin suratu wato an-nahl ma an ce wa innahu fil akhirati lamina salihin, sannan kuma cikin suratul baqara an ka ce wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin. Kaga da sun kai karshe da abu guda, amma ya za ka yi ka bambanta su. Can cikin suratul baqara wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati wato lamina salihin, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. A cikin suratul an-nahl an ka ce wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin, sannan an ka ce thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wama kana wato min al-mushrikin. Nan kuma a cikin suratul ankabut sai an ka ce wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati min as-salihin, sannan an ka ce wa lutan idh qala liqaumihi, sai kai hattara ala ramu mai harda al-qur'ani. Abu na karshe wanda zamu kara karkashin wannan shine cewa da an ka ce shine daga cikin mutane nagari, to ai annabta babban abu ne. Wadansu malamai suka ce a as-salihin na ana rufin yana daga cikin annabawa, tunda shi da ma annabi ne, kinan zan ce a ce nagari ne ma ba sai an faɗi wannan ba. Wasu suka ce a as-salihin ana nufin nagari, me yasa aka ce nagari? Saboda su nagarin mataki mataki ne, ai su ma annabawa nagari ne amma babban mataki, to yana daga cikin mutane nagari, kululuwan nagari. Wadansu haka suka fassara, wallahu ta'ala a'lam. Mas'alar mu ta gaba sai mas'ala wato ta 138 a cikin littafin Daf'u Iham al-Ittirab an ayati kitab, domin shine kawo ayar da take akan jerin ayoyi na Al-Qur'ani. A mas'ala ta 138 malam yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala waja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata, mun sanya dhurriyya ta zamanto cikin wato waja'alna mun sanya fi dhurriyyatihi a cikin dhurriyya Annabi Ibrahima an-nubuwata, duk da yake nafi yana karanta an-nubu'ata kinan da al-hamza. mun sanya annabta ta zamanto cikin zurriyarsa wal kitaba da littafi kenan da littafan da anka basu domin ba littafi ɗaya ne aka basu ba suratul ankabut aya ta 27 kenan al kitab nan sai ta zamanto al jinsiya ce malam yace hadhihi al ayatul karima wannan aya mai daraja tadullu ala anna nubuwata tana nuna cewa annabta wal kitaba da littafi ko littafai kenan fi khususi dhurriyyati ibrahim sun kebanta ne ga dhurriyya ta annabi ibrahim wa qad dhakara fi suratul hadid allah ya ambata cikin suratul hadid ma yadullu ala ishtiraki nuhin abinda yake nuna tarayya annabi nuh ma ahu tare da shi fi dhalika a cikin wannan fi qawlihi inda allah yace wa laqad arsalna nuhan wa ibrahim mun tura annabi nuh da ibrahim وجعلنا في ذريتهم النبوة من سنيا واتو اتكن ذرية سوء النبوة النبتة والكتابة دل التفايك نمتن بل التفايك بلاني أكبا النبوة سورة الحديد آية 26 ما لن يتي والجواب أمسى أن وجه الاقتصار أبن ديسا أنك تكأيتا على إبراهيم أنا نتكينا أنك تي أتكن النبي إبراهيم أنا أن جميع الرسل دكا النبوة بعده باين شيء النبي إبراهيم تو من ذريته سنة رجلتين ذرية سا كنن باين سبا أساموني النبي با in ba shi ba kenan da anka ce an sanya annabta cikin zurriyarsa ba ana nufin bayan shi ba ai wani ba annabi in ba cikin zurriyarsa ba ba ana nufin kafin shi ba yace to wa dhukira nuhun ma'ahu an ambaci annabi nuhu tare da shi kenan a cikin suratul hadid an gane ko li amrayni saboda abubuwa guda biyu ahaduhuma na farko anna kullu man kana min dhurriyyati ibrahima duk wanda a cikin zurriyata annabi ibrahima fa huwa min dhurriyyati nuhin ayyana daga cikin zuriyata annabi nuhu domin shi annabi nuhu bayan halakar da mutane Allah ya ce waje annabi zuriyatahu humul baqin ana ganin shi kadai ne ma yayi zuriya cikin wadanda sun kace daga cikin jirgin ruwa ko kuma albaqin su kadai sun ka wanzu cikin aikata alkhairi amma dai ana ganin wadanda suka bari suna ganin zuriyarsa ce ta yadu domin shi ne abba ba na biyu ga mutane bayan halakar wato bayan annabi adam sai annabi nuhu domin bayan annabi nuhu an kashe halakar da mutane da ruwa sannan kuma su ne suka rayu wasani abu nabiyu anna ba'd al-anbiya'i sashan annabawa min zuriyati nuhi daga zuriyata annabi nuhu walam yakun min zuriyati ibrahim bai kasance daga cikin zuriyata annabi ibrahim ba ka hudin kama annabi hud wa salih da annabi salih wa lut da annabi lut wa yunus da kuma yunus ala khilafin fihi akan sabani gare shi kinan shi annabi yunus din cewa ya kasance daga cikin zuriyarsa ko bai kasance daga cikin zuriyar annabi ibrahim ba ina fata an fahimce ni kina akwai sabani da shi kan shi annabi lut akwai sabani tunda ana ganin ba daga cikin zuriyarsa bane wasu kuma suna ganin wato daga cikin zuriyarsa ne dan yayansa ne koko abin da ya kama da haka yace to wala yunafi zalika liqtisar ala ibrahim wannan ba zai kore ba dan an takaita annabta akan annabi ibrahim li anna al murada domin abin da ake nufi man kana ba'da ibrahima wanda ya kasance bayan annabi ibrahim kinan duk annabin da yazo da annabta bayan shi daga cikin zuriyarsa la man kana qablahu ba wanda ya kasance gabanin annabi ibrahim ba aw fi asrihi ko kun da kasance a cikin zamanin sa tunda sun yi zamani da annabi lut kalutin kamar lut alaihi ma wa ala nabiyina salatu wassalam tsira da aminci Allah su tabbata a gare su kuma ga annabi mu alaihi wa ala wato alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammut taslim shi yasa a can cikin suratul an'am inda Allah yake cewa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl sati min dhurriyyati dauda to da yace min dhurriyyatihi nan shin yana koma zuwa ga ibrahim shi da ake zancen wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi koko da yace wa nuhan hadaina min qablu yace wa min dhurriyyatihi yana koma ne zuwa ga annabi ibrahim sai malamai suka ce a babu matsala shi annabi ibrahim ana kallon wanda suka zo bayan sa dukkan su daga cikin zuriyarsa shi kuma annabi nuhu an ce min zuriyati dukkan waɗannan annabawan annabi nuhu suna cikin zuriyar shi tunda shine yazo bayan an halaka da mutane kuma annabi ibrahim da anka ce min zuriyati dauda waɗanda da anka ambata duka bayan annabi ibrahim sun kazo kenan in ka danganta su da annabi nuhu yayi in ka danganta su zuwa ga annabi ibrahim yayi menene dalilin da yasa anka ce haka nan domin Allah subhanahu wataala wato a cikin wannan sura yace ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب في ذريتهما كاغنا الله يأتي أتكن سورة الحديث كنا إن كان ميدا شذوا نوح ياي إن كان ميدا شذوا النبي إبراهيم ياي سيدك رنجاي سواني أكون ولي سبب الأنسو دليل لي كان ديك أمفر إلو تد سورانسو ديو مالا ميسو رنجاي دا النبي نوح أكين في سبب دا شي النبي نوس مثالي كو سورا أن بابا سورة كتكن ذرية النبي إبراهيم تون دا وأنسو سون كباتيشي in waɗanda sun kaga bace shi kenan ba su daga ciki wasu kuma suka ce a'a waɗanda suka zo din bayan shi ne kenan zuriyar su abinda ake nufi annabi Ibrahim akwai dai maganganu da dama mai so ya kuma cikin tafsiri na Ibn Jarir al-Tabari sai ga bayani ƙarin bayani da kuma sauran wato tafsirai wato da malamai suka yi akwai wanda suka ƙara bayani karkashin wannan kadiba wajen wa min zuriyatihi kenan kuma wannan malamai suka ce yana nuna cewa ashe dan mace shi ma yana daga cikin mutane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wato al-ansar lokacin da an kai zancen ganima da aka raba ta Hunain yake cewa ibnul qaum min al-qaum dan muta dan yar mutane yana daga cikin wato mutane ma'ana idan ku yawo ku ta aure ta haifi da in yazo cikin ku ai matsayin yana daga cikin waɗannan mutane to shi ma waɗansu suka fa hujja cewa kenan kamar waɗansu suke kore cewa a sanya Hassan da Husaini jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin zuriyarsa malamai suka ce wannan kuskure ne domin da Allah ya ce wa min zurriyatihi yana da cikin zuriyarsa in mun ce annabi Ibrahim kuma mun ce annabi Nuhu ake nufi tunda a cikin suratul abin nan ne suratul an'am sai ya ce min duriti Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas sai an ka ce wa Isa annabi Isa ne da cikin zuriyarsa to an ce annabi Isa ne da cikin zuriyarsa ai shi annabi Isa bai da mahaifi to kuma an ce ne da cikin zuriyarsa kinan wannan ya nuna cewa tabbas wato dan yarka yana daga cikin zuriyarka ko an ce ko an so ina fata an fahimce ni wannan shi dai ne abinda ya kamata mu ƙara a ƙarƙashin wannan mas'ala game da abinda wato malamai suka kawo wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu wato ta gaba ita ce wato mas'ala ta abin nan mas'alar mu ta gaba ita ce wato mas'ala ta 833 أتكلم التافع أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ما لن يتي فإن قيل إذا أكتي كيف قالوا يا أكي سكتي كنما لا يكو سكتي دا النبي إبراهيم إنا مهلكو أهل هذه القرية موزا مهلكا دا متانا ونا القرية يتي يعنون سنان في مدينة قوم لوط غرم متانا النبي لوط عليه السلام أمين شاء الله يتبت أغريشي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ولم يقولوا تلك القرية bus ce wannan alƙarya ba sai sun kace hadhihi ma anna madinata qaumi lutin tare da cewa garin mutanen annabi lut kanat ba'idatan an mawdi ibrahim salawatullahi wa salamuhu alayhi tana da nisa kwarai ba'idatan tana da nisa an mawdi ibrahim daga wurin da annabi ibrahim yake salawatullahi wa salamuhu alayhi sira da aminci Allah su tabbata a gare shi alayhi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammut taslim gha'ibatan inda waqti al-khitab kuma garin ya faku gare su ba sa ganin sa a wannan lokaci yace kulna zamu ce inna ma qalu hadhihi alqarya abinda zai sa suka ce wannan alqarya li annaha qaribatan domin wannan garuruwan ko garin yana kusa da su hadiratan yana kusa bin nisbati ilaihim gare su wa in kanat ba'idatan ko da ya kasance mai nisa bin nisbati ila ibrahim alaihi salam kamar da annabi ibrahim domin su mala'iku babu wanda yake da nisa a gare su mas'ala ta gaba mas'ala ta 834 ko kuma wani lokaci abu wannan mas'ala tana da alaka da inda Allah ya ce ma alqur'ani misali zalikal kitabu la rayba fihi wancan littafin babu shakka a cikin shi wani lokacin kuma sai Allah ya kira shi kusa inna hadha alqur'an yahdi lil lati hi aqwam nahnu naqissu alayka ahsana alqasasi bima uhayna ilayka hadha alqur'an to ya abu guda kuma ai masa isharar zuwa ga abu biyu malamai suka ce zalika saboda ulul manzila alqur'ani abu ne wanda yake mai daukaka da daraja babu wanda babu wata magana da ta kai shi da an ka ce kuma inna hadha alquran inda an ka kira shi da hadha saboda a nuna cewa wato kusai ki amfani da shi da fahimtar sa ga wanda yake da zuciya mai kyau da kyakkyawar fahimta ina fata an fahimce ni kinan wannan mas'ala tana kusa da ita mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 834 malam yace fa in qila idan an ka ce kaifa qalu ya akai suka ce ahla hadhihi alqarya mutanen wannan gari kina inna muhliku ahli hadhihi alqarya da muhalkar da mutanen wannan alqarya walam yaqulu ahla hadhihi alqura busce mutanen wadannan garuruwa ba ma anna madaina qaumi lutin tare da cewa garuruwan mutanen annabi lutu kanat khamsan wato gari ne guda biyar fa uhliku fa ahlaku minha arba'an suka halakar da hudu to cewa sun halakar da cewa biyar ne na bukatar dalili sannan cewa hudu aka halakar aka bar dai shi ba na bukatar dalili almuhimmi dai garuruwan an halakar da su ba wai sai guda daga cikin su ba amma adadin su alqur'ani bai fada ba yace kulna zamu ce inna maqtasara fi dhikri abinda yasa aka takaita wajen ambato alaqaratin wahida ga gari guda li annaha kanat akbar kenan ita ce tafi girma kanat akbara wa aqraba kuma ita ce mafi kusa wa hiya sadum garin sadum madinatu lutin alaihi salam garin da annabi lutu yake wato aminci Allah ya tabbata a gare shi faja'alu ma wara'aha taba'an laha fi dhikri sai suka sanya cewa wato abinda ke bayan ta zai hukuncin zai shafe shi kenan idan an ka ce an kama shugaba wajen yaki kenan kamar an ci ku da yaki ne kenan an ce za a halaka babban garin kenan ma sauran gaba ɗaya su ma za su biyo baya sai suka ce ahla hadhihi alqarya wannan shine abin da wato malin ya kawo amma abin da ya kamata mu gane shine cewa nan altana izmantuwa jinsiya wato sai zaman to alqarya nan kamar da anka ce alkitab littafi wani lokaci kuko innal insana lafi khusr dukkan dan adam ne cikin hasara domin ba dan adam guda ake ba sai nufi ba shi yasa anka ce illal ladina amanu sai wadanda suka yi imani to nan sai altana izmantuwa jinsiya duka garuruwan su shiga ciki domin a cikin suratul najmi ya kira su almu'tafika garin da anka juya daga al-ifku ne wato abinda ake juya shi an gane ko domin an dauko su an juyar da garin Allah ce falan ma ja'a amruna ja'alna aliyaha safilha mun juyar da wato garin sama ta koma ƙasa juyin dan masa kenan inji malam Bahaushe to an kira su al-mu'tafika saboda an juye su kuma a cikin suratul al-tawba sai anka ce wal mu'tafikat to ka gani garuruwan da anka juye kenan ya nuna ba gari guda bane tunda nan jam'i ne wasu sun kace da mu'tafikat da mu'tafika duka ɗaya ne domin alcan ma jinsiya ce kenan jinsin garuruwan da aka juya al-mu'tafikat kuma ya zamanto jam'in sa wadansu suka ce al-mu'tafika can wannan garin babban garin al-mu'tafikat kuma da sauran garuruwa daga baya kenan sai zamanto duk dai ma'anar tafiyar tana tafiya abu guda eh mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 835 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala Allah ta'ala ya aka Allah ya ce wa kanu mustabsirin kenan mutanen da suka kauce bijirori mai ayoyin Allah don ya ce wato wa adam wa samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu a'maluhum fasaddahum 'ani as-sabili wa kanu mustabsirin kenan wadanda anka ambata kafirai dukkan su shedan ya juyar da su daga gaskiya kuma sun kasance masu gani ay the we basair suna da basira yuqalu fulanun mustabsir ana cewa wani yana da basira idza kana aqilan in ya kasance mai hankali labiban mai kaifin hankali sahih an-nazari mai kyakkyawan nazari da sunani walau kanu kadhalika da ku sun kasance haka lama adalu an tariqil huda da su kauce ma hanyar shari'a ba ila tariqil dalal zuwa ga hanya ta bata malin yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi wa kanu mustabsirina sun kasance wato masu gani masu basira fi umuri dunya a cikin al'amarin duniya ba wai al'amarin addini da lahira ba wa qila wadansu malamai suka ce ma'anahu abinda ake nufi wa kanu arifina alhaqa sun kasance masu sun san gaskiya bi wuduhil hujaji saboda hujjoji sun bayyana gare su wuduh shine abinda ya bayyana wad dalailil dalilai walakinnahum sayyidu su kanu yunkirunahu sun yi musun gaskiya mutaba'atan lil hawa saboda bin son ransu liqaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa kiran ga mutanen fir'auna wajahadu biha sun yi musun ayoyin Allah wastayqanatha anfusuhum kawunan su sun yi yaqini cewa abin nan gaskiya ne to dan bi sun kai musu zulman dan zalunci wa uluwan da kuma wato neman daukaka kinan shi zulman wa uluma wa uluwan yana da alaka ne da wajahadu biha ba istiqanatha anfusuhum ba zulman wa uluwa a'a wajahadu biha zulman wa uluwan ne wakila wadansu malamai suka ce ma'anahu abinda ake nufi wa kanu mustafsirin sun kasance masu basira law nazaru da sun yi kallo sun kalli dalilai nazara tadabburin irin tunani na tadabburi wa tafakkurin da zurfin tunani ma'ana sun tsaya sun yi kalli abinda al'amari da ido na basira wannan shine abinda malam ya kawo sai mas'alan mu ta gaba mas'ala ta 836 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wa inna awhanal buyuti lalle mafi raunin gidaje la baitul ankabuti gidan gizu-gizu law kanu ya'lamun da suna da sani kullu ahadin kowane mutun ya'lamu ya san anna adhafa anda adhafa buyutin mafi raunin gidaje ya takhidhu hal huwam wadda wato a ce kwari suke dauka baitul ankabuti wato gidan wato al ankabuti ne gidan wato gizu-gizu an gane ko al huwam wani lokaci yana zakkuwa babban maciji kuma al huwam yana zakkuwa wani lokaci kwari kuma al huwam wani lokaci yana zakkuwa da wato kwarkwata ko mu ce kiya wadda take shiga jikin mutum da kansa ai hattara yace kulna zamu ce ma'anahu duk da yake wasulin na iya bambanta alhuwamu wani lokaci da wato shadda kina ai hattara yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nuhi law kanu ya'lamuna da dai sun sani anna ittikhadhahum al-asnam rikun da suka yi ma wato gumaka awliya'a matsayin majibin talamarin su min dunillahi kuma bayan Allah suka bar Allah misal ittikhadh al-ankabut baitan kamar dai yadda gizo-gizo ke rikon gida ne lamattakhaduha da sun san cewa wato haka ne al'amarin yake da ba su riki gumakan ba domin ka san abin da kake yi bai da amfani ko nan kiran ko za ka bar shi tunda bai da wani amfani shi yasa kamar ma yadda yazo a cikin suratul baqara wa laqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sun sani cewa duk wanda ya sai sihiri ya bada imanin shi kenan ya mara ya sai sihiri da imanin sa ma lahu fil akhirati min khalaq bai da rabbuna lil lahira sai Allah ce wala bi sama sharu bi anfusuhum yayi muni abinda sun ka sayar da kawunan su da shi law kanu ya'lamun da suna da sani to kuma yace wala kad alimu sun sani ai law kanu ya'lamuna hina yarawna al'azab da sun sani lokacin da suke ganin azabar to da sun abin nan koko sun san aqibatu ko kuma maghibba domin da maghibba da aqiba duka ma'anar su dai shine karkon yadda al'amari su zai kasance Allah kai mu nutsari mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 837 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce wala tujadilu ahlul kitabi kar ku yi jayayya da ahlul kitab illa billati hiya ahsanu sai da hanya kina illa bit tariqati allati hiya ahsan sai da hanya wadda take mafi dacewa illal ladina zalamu minhum sai wadda suka yi zalunci daga cikin su wa kullu ahlul kitabi zalimun dukkan ahlul kitabi azzalumai ne li annahum kafirun domin su kafirai ne wala zulma babu wani zalunci ashadda min alkufri wanda ya kai kafirci wato duk cikin nau'in zalunci kafirci shine babba wa yu'ayyiduhu abinda yake karfafa wannan qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wal kafiruna humu zalimun kafirai sune azzalumai Qulna za mu ce almuradu bizzulmi abinda ake nufi da zalunci huna anan alimtina'u an qabuli aqdi dhimma wadanda sunka alimtina'u sunka kame suka ki an qabuli su karbi aqdi dhimma su kulli alqawlin yarjejeniya ta zaman lafiya da su da musulmi wa ada'il jizyati kuma suka ki yarda su ba da jizya aw naqdi alahdi ko ku suka warware alqawli ba'da qabulihi bayan sun yarda sun karba za su yi alqawli da musulmi na yarjejeniya da zaman lafiya athani wasu malamai suka ce a'a amsar da suka bayar anan da anka ce illal ladina zalamu minhum anna hadhihi al-aya mansukha wannan aya an shafe ta bi qawlihi da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala madaukakin sarki qatilul ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir ku yaki wadanda ba su imani da Allah ba da ranar karshe suratul tauba aya ta 39 wala yadinuna dinal haqqi wa tuqatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladina utul kitab hatta yu'tu al-jizyata an yadun wa hum saghirun kinan yanzu ba a jayayya da su za a yi ba yakar su za a yi amma dai idan mun kadi ba illal ladina zalamu minhum wato kada ku yi jayayya sai wanda suka yi zalunci daga cikin su na ana rufin wato nan zalunci ana iya dauka wato wadanda su sun bijire ma gaskiya sun santa ba sa son binta don haka ko a yanzu ba wai ba a tattaunawa da su bane shi yasa yanzu akwai alhiwar da ake yi tsakanin wato musulmi da kristoci a duniya gaba daya kenan ba zancan wai babu zancan tattaunawa da su bane ai yaki a ana tattaunawa da su rabitatul alim al-islami majalisar malamai ta duniya tana da kismi wanda ake tattaunawa da su sannan kuma idan muka duba wato a kasashe daban-daban a jami'o'i na duniya akwai malaman da ake sanyawa wadanda sun kware da sanin aqidodin su da yarurrukan da ma suke tattauna da su wani lokaci aje a tattauna don a kafa hujjoji da haka dai wannan yana daga cikin wala tujadilu da yadda ake yin hiwar wani lokacin qur'ani ya kira shi hiwar amma shi aljidal galibi sai ya zamanto akwai qaid tunda sun ce daga aljadl ne shine wato kamar wato kasar da take alghariza kasa mai tauri saboda ana tattaunawa al'amura suna yin tauri jijiyoyi su tauri al'amura su tauri wasu sun kace daga aljadl na shine alfatila kamar abinda an tumka shi kamar manga ta gashi da dai sauransu shi ko alhiwar daga hara yahuruni abinda ya dawo kana magana kana bada dalili kuma ana mayar maka da magana kai ma ana baka dalili kuma inda Allah ce innahu dhanna an lan yahur almuhimu dai shi jadlu sai an yi kaidin shi da mai kyau ko kuma wani lokacin a ce mara kyau don galibi in ya zamanto jadlu na zai aka iske ba mai kyau bane amma an ce billati hiya ahsan sai zamanto mai kyau kenan amma shi alhiwar galibi ana tattaunawa ne don gane gaskiya akwai sharuɗa da ka'idodi wanda malamai da ɗaliban ilimi za su yi bincike alhiwar fil manzur alislami kina a ka'idodin musulunci yadda ake tattaunawa mas'ala ce da take tana da wato fadi kwarai da gaske mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 838 malam yace fa in qila idan anka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fatar Allah subhanahu wa ta'ala wala takhutuhu bi yaminik kina Allah subhanahu wa ta'ala yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai rubuta alqur'ani ba da hannunsa suratul ankabut aya ta 48 dan yace wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin baka kasance ba kana karanta wani littafi kafin alqur'ani kuma wala takhutuhu bi yaminik ba za ka rubuta shi da hannunka na dama ba to me yasa yace na dama qulna malam yace fa'idatuhu abinda a fa'ida ta'kidun nafi a karfafa korewa kama yuqalu kuma yadda ake cewa fil isbati wajen tabbatarwa an gane ko litta akidi don kuma karfafawa kina ana iya wato karfafawa a lokacin da anka kore ko lokacin da anka tabbatas yace to hadhal kitabu wannan littafi mimma katabahu fulanun abinda wani ne ya rubuta biyadihi da hannunsa ko biyaminihi da hannunsa kuma na dama kaga wajen tabbatarwa ne ba korewa ba wa ra'aitu fulanan kuma kana iya cewa naga wani bi aini da ido na ai ko bai yiwa a ga mutum in ba da ido ba wa sami'tu hadha alhadith kuma kana iya cewa naji wannan hadisi bi udhuni da kunne na an kusan da kunne ake ji wa nahwi dhalika kamar da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidain, ya kun da kuka yi imani idan kuka yi mu'amala ta bashi, kuka yi mu'amalar bashi, to kaga tadayantun kun kai mu'amalar bashi sai ce kuma bidainin da bashi, kaga dainin ya zama to ta'kidi ne, kuma inda Allah ya ce fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aidihim, bone ya tabbata ga wanda suka rubuta littafi bi aidihim da hannayensu, ga ya ga al'ada dai dan adam ba ya rubutu in ba da hannu ba, kuma yadda illa Allah ya ce wala kuma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi, babu wata dabba a cikin bisa durun kasa da kuma tsuntsun da yake fira da fikafikansa, an ko san tsuntsu baya yin fira sai da fikafikansa, da irin abin da ya kama da haka, wallahu ta'ala alam. To kenan ta'kidi na shi yasa anka ce bi yaminik, to ba ana nufin bike nan zai rubuta shi da hannunsa na hagu, domin dama ga ka'ida dai mafi yawancin mutane da dama suke rubutu shi yasa ce bi yaminik, ba wai zai rubuta shi ne da hannunsa ba na hagu ba, sannan kuma irin wannan zaka iske usulubi ne na ta'kidi, ba wai ana son ka hankalta ma ma'anar ba, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, banna ba ta zo ma al-qur'ani ta gaba ko ta baya, to wai ba ana nufin tana iya zuwa ta dama ba ko ta hagu ko ta kasa ko ta sama, babu ta hanyar da za ta zo ma al-qur'ani, shi ne abin da ake son a ce usulubi ne na larabawa. Mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 839, malam yace fa in kila idan anka ce kaifa lam yu'akkid subhanahu wa ta'ala fi tilawa, bi yasa Allah bai karfafa ba ya kawo kamar abin ta'kidi na yaren larabci fi tilawati a wajen karatu, kenan walam yaqul bai ce ba wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin bi lisanika, ba kasance ba kana karatun wani littafi bi lisanika da halshinka na alqur'ani, kenan ya kamata tunda ya ce wajen rubutu ba za ka rubuta shi ba da hannunka na dama, kuma ya ce kuma ba za ka karanta shi ba kasance kana karanta wani littafi ba da halshinka, me yasa shi ba a yi ta'kidinsa ba, ya ce kulna za mu ce al-aslu fil kalami, asali a cikin magana adamu ziyarati ba sai an ƙara komai ba inda za a fahimta, wa kullu ma jaa ala al-asli, duk abin da ya zo akan asali la yahtaju ila al-illa, baya buƙatar sai an kawo masa illa, inna ma yuhtaju ila al-illa, ana buƙatar illa ne ma jaa ala khilafi al-asli, abin da ya zo ma akan sabanin asalin abu, shi yasa in ka diba cikin ilimin al-qawaidul fiqhiyya da ilimi na wato usulul fiqh sai a ce maka al-aslu fi kaza kaza, al-aslu fil ashiya'i al-ibaha, al-aslu fi al-ibadat al-man'u, ita ibada asalinta an hana sai an samu dalilin da yace ayi, al-amura kuma asalin su an halatta sai an samu dalilin da ya haramta su, kina abinci sutura duka asalin su halat ne, in an ce wannan sutura ba ta da kyau sai an kawo dalili, ita ko ibada asalinta haram ne, to akwai abubuwa da dama da ake kira al-aslu al-aslu fil ashiya'i, wanda bai fahimce shi ba zai bada fatuwoyi wanda suke wato fatuwoyi ne masu rauni kwarai da gaske, dalibin ilimi ya kamata ya karanta usulul fiqhi da kuma al-qawaidul fiqhiyya, musamman al-qawaidul fiqhiyya akwai al-wajiz fi al-qawaidul fiqhiyya na Muhammad Sidqi al-Borno, kuma akwai wato mawsu'atul qawaidul fiqhiyya ta shi Muhammad Sidqi Borno wanda babban littafi ne, to wannan dai dalibin ilimi yana kiyaye fahimce shi da kuma ulumul ala bi sifa amma an-nahw da as-sarf da al-qawaid al-balaghiyya da kuma wato ilmu al-adab da fiqh al-lugha da ilmu usul al-fiqh da ilmu usul al-tafsir da ilmu usul al-hadith, wallahu ta'ala a'lam. Mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 840, malam yace fa in kila idan anka ce kaifa qala ta'ala, ya aka Allah ya ce walladheena jahadu fina, wadanda suka yi jihadi dan daukakar da kalimar mu don mu kenan, annunu huna litta'zimi, nunun ta nuna girmamawa ce ba dan akwai Allah daban-daban ba, qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bai ce walladheena jahadu fiyya ba, to Allah ya ce lanahdiyannahum, za mu shiryar da su tabbas subulana hanyoyin mu, wa inna allaha lama al-muhsinin, hakika tabbas Allah yana tare da masu kyautatawa, Allah ya sanya mu daga cikin su a duniya da lahira, suratul ankabut aya ta 69, wa ma'lumun ma la yace abu ne sananne annal mujahadata, cewa yin kokari fi dinillahi a cikin dauka wato taimakon addinin Allah, au fi haqqillahi ta'ala, koko a cikin haƙƙin Allah madaukakin sarki, ma an nafsil ammarati bisu'i, wato kai mujahada kai wato yi kokarin rinjayar rayuwarka wanda take rayuwa da mata na umurni ne da abun da bai da kyau ko mara kyau kenan, au ma ash-shaytani, koko ka yaki shaydan ga abin da yake son ka aikata na sabon Allah, koko ka aikata wanda Allah ya umurce ka, au ma a'da'id-dini, koko ka yaki makiyan addini na mutane, ko kuma wato ku yaki ko abin da ya kama da haka, ko ku tattauna ko abin da ya kama da haka, kullu zalika, dukkan wannan inna ma yakunu, yana kasancewa ne ba'da taqaddumil hidayati min Allah ta'ala, sai in ka samu shiriya ne, domin in baka shirya ba ya za a yi kai jihadin kuma kai wani aiki, to fa kaifa ja'ala al-hidayata, to ya anka kuma anka sanya shiriya, min thamaratil mujahada, tana daga wato thamarat kamar a ce amfanin kokari, tunda sai an shirya ake yin kokarin, to ya za a yi a ce in kai kokarin za a shiryar da kai, kenan kamar abin ya juye. Malam yace kulna za mu ce ma'anahu, abinda ake nufi walladheena jahadu, wadanda suka yi kokari fi talabit ta'allumi, wajen kokarin sani, an gane ko na ilimi kenan, la nahdiyannahum, za mu shiryar da su subulana hanyoyin mu bi ma'rifatil ahkam, su san hukumce hukumce, وحقائقها da sanin hakikanin hukumce hukumce waqila malin yace wadan sun ce ma'anahu abinda ake nufi lanahdiyannahum tariq aljanna za mu shirye da su hanyar aljanna waqila wadan su malamai suka ce ma'anahu abinda ake nufi walladhina jahadu wadanda suka yi jihadi kenan suka yi kokari dan ci gaban addini litahsili darajatin dan su samu daukaka kenan su ƙara samun daukaka ba wai shiriya ba lanahdiyannahum za mu shiryar da su ila darajatin ukhra zuwa ga wata daukaka a'la min hawa da tafita idan kana aikin alkhairi kullun sai kai ta ganin wadansu hanyoyi na aikin alkhairi wanda zaka samu ƙari wa hasiluhu malan yace to abin da ya kamata a ce a takaice lanazidannahum za mu ƙara musu hidayatan shiriya wa tawfiqan da dacewa lil khairati ga zuwa ga alkhairi ka qaulihi ta'ala kama fatar Allah subhanahu wa ta'ala walladhina ihtadaw wadanda suka shiriya zadahum hudan Allah zai ƙara musu shiriya suratu muhammad aya ta 17 an gane ko wa qaulihi ta'ala da fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wadanda suka shiriya Allah zai ƙara musu shiriya suratu maryam aya ta 76 وقال ابو سليمان الدارني ابو سليمان الدارني ياتي وني مالمي ني كنن رحمه الله رحمه الله عليه رحمه الله تثبت ا غري شي معناه ابين دا اكي نفي والذين جاهدوا ودان سو كاي كوكاري فيما علموا غا ابين دا سون كاسني لنهدينهم زامو شيرد سو الى ما لم يعلموا غا ابين دا بسني با كما يدا انكا تي الحديث بالحديث يذكر وتا مغانا انا تونا تاني سبودا وتا مغانا كنن ان كاي ونا ايكي سي زاكا زوغا ونا ايكي yace to wa an ba'dil hukama'i an samu daga wadansu al-hukama nan jam'i na al-hakim mutum mai hikima ba wato jam'i na al-hakim banan misali mai hukunci man amila wanda yayi aiki duk da yake al-hukama kudin yana iya duka kuma masu yin hukunci kenan ko jagorori man amila wanda yayi aiki bima alima da abinda Allah ya sanar da shi to wufiqa Allah za a datar da shi kenan Allah zai datar da shi lima la ya'lamu ga abinda bai sani ba wa qila wadansu malamai sun kace ان الذي نرى من جهلنا ان الذي نرى abinda muke gani min jahalina na jahilcin mu bima la na'lamu ka abinda bamu sani ba huwa min taqsirina shina daga gajartawa mu fi ma na'lamu ga abinda mun ka sani kenan abinda muka gani wanda bamu sani ba me yasa muke jahilta al'amura saboda mun gajirta ga yin aiki da abinda mun ka sani da mun yi aiki da abinda mun ka sani da an sanar da mu abinda bamu sani ba shine abinda ake so a ce wato abinda muke gani na jahilta wato na al'amuran mu to wannan shi dai ne abinda malam ya kawo game da karkashin wato wannan mas'ala amma abinda zamu dan ƙara anan shine cewa wannan aya ana iya istinbatin wato mas'aloli na balaga da wadansu al'amuran a karkashin ta kaga walladhina da Allah ya ce wadanda shiga ce ta umumi wannan ya shafi kowa da kowa jahadu suka yi kokari fina nan fina ana nufin cikin mu amma ba ana nufin cikin Allah ba dan bamu da shiga cikin Allah a cikin al'amarin mu ko cikin addinin mu ko cikin hanyar mu lanahdiyannahum nan kuma Allah mu littaakidi ta kenan wallahi lanahdiyannahum wato muwatta'a lil qasami ce ko muwatta'a lil qasami duk ana fada wallahi za mu shiryar da su sai Allah ya kare in taakidi wannan hukuncin ya shafi kowa kuma Allah ya karfafa shi subulana hanyoyin mu to nan kuma Allah ya ce hanyar shigo da ce wa anna hadha sirati mustaqimin fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kama yadda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi akwai hanyoyin sa a cikin suratul ma'ida yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subula salam to dan sun kace nan subula na hanyoyin aljanna tunda hanya takwas ne ko subula na hanyoyin mu na alkhairi daban-daban ba na aqida ba ina fata an fahimce ni amma ita aqida dai ce ko subula na zamanto hanyoyi na alkhairi to dan haka sai kai hatara kakkace nan an samu matsala hanya guda ce ta Allah ko kuma nan subula na hanyoyin annabawa da sun ka zo daban-daban domin ko ne annabi ya zo a zamanin sa kina an hankalta ma wato ko da annaba sun yi zamani guda ko wanne a cikin su ya je ne yayi da'awa ga mutanen sa sai an ka hankalta ma ta'addudur rusul ko ta'addudul azman wato wurare daban-daban ne sun kai da'awa ko ta'addudul maqamakin ko kuma wato ta'addudur rusul dai almuhimmu dai subula na hanyoyin Allah in aqida ne to aqida guda ce sai dai zaman to a hankalta ma adadin annabawa da zamunnan su da lokutan su ko ko subula na hanyoyi na alkhairi na shari'a da kuma na da'awa da kuma abin da ya kama da haka amma ba tauhidi ba domin shi musuluncin guda ne sannan kuma Allah ya ce wa inna Allah tabbas ka ganin wani ta'kidi na hakika Allah lama almuhsinin Allah yana tare da masu kyautatawa duk da yake Allah yana tare da kowa mai iyata wato ilimi da kuma sanin abin da abin nan amma da mai iya khassa ce ta annasru ake nufi ina fata an fahimce ni to ka sai karata ta'kidi wa inna Allah ka ga mu'akkid ne tabbas hakika Allah lama'a kaga ana cewa ma almuhsinin an kace lama'a tabbas yana tare da almuhsinin masu kyautatawa almuhsinin Allah ya bayyana sifofin su a cikin alqur'ani sannan kuma in ka diba cikin suratul luqman da sauransu zaga wato masu kyautatawa sannan kuma ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara almuhsinin alihsana a cikin hadisi na sahih muslim na Umar ibn al-Khattab radiyallahu an inda ke cewa al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tsakanin al-ihsan tsakanin bawa da Allah ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah, idan baka ganin Allah shi Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay, Allah ya rubuta wato kyautatawa ga dukkan komai, kina a cikin dukkan komai wato akwai wato kyautatawa. Kinan babu wani abu kenan inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya rubuta kyautatawa akan dukkan komai, komai akwai kyautatawa wato a cikin sa. Kenan kenan babu abinda babu kyautatawa a cikin sa, ya kamata mu gane wannan. Kenan kyautatawa tsakaninka da ubangijinka, kyautatawa tsakaninka da kanka, kyautatawa tsakaninka da iyalanka da kuma halittun Allah gaba ɗaya, har da dabbobi wajen yanka su an ce a kyautata, ayi gaugawa kuma a samu abu wanda yake mai kaifi. To almuhimmu dai wannan shine abinda ya zo a ƙarshen wato kenan alƙawli na Allah, duk wanda yi tsakanin sa da Allah kinin fina don Allah kai kinin ikhlasi kinin Allah zai shiryar da kai, zai nuna maka, zai ƙara maka. To ƴan uwa musulmi, yau mun kai wato mun kai ƙarshen kinin suratul ankabut, kuma wannan yake nuna mun kai ƙarshen sulusi biyu na alqur'ani a cikin wannan ilimi na aljam'u bainan nusus, wato izi fi 60 kinin izu 60 ko hizihi 60, mun samu izihi 40, abinda ya muna saura sunan sulusi guda. Muna fatan Allah subhanahu wataala cikin falalarsa da ikonsa ya bamu iko mu kai ƙarshen wannan darasi mu kai minal jinnati wan nasi, in fa ya kaddara kuma ya so haka, in kuma bai kaddara ba muna fatan Allah ya sa mu cika da imani mu kyakkyawan ƙarko. Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance muku mu da mu da ku gaba daya. Nan zamu dakanta, abinda muka faɗa ya zama to dai, Allah shi bamu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.